Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron matashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Far'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukanmu na yanar gizo, wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da daren yau Alhamis 4 ga watan Yulin 2019. Muhammad Hafiz Baballe tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin kasancewa tare da ku, tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU tana ci gaba da gudanar da taronta a birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar. To, kowane irin alfanu talakawan nahiyar Afirka za su samu dangane da taron?
Bude kasuwanci ga dukkan sassan Afirka gaba ɗaya, wanda ake kira Zedeka, wanda ta duka ƙasa sai su kawo kayayyakin su sai da cikin ƙasa sai kuna da kuna.
Yau akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu haka an fara gudanar da taron kungiyar haɗin kan Afirka ta AU a Jamhuriyar Nijar. Shin wane irin muhimmin batu kuke so shugabanninku su tabo a wannan taro? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafa da shirin labaran wasanni a taƙaice. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis Amurka ke bikin zagayowar ranar samun ƴancinta a lokacin da ake wasan harba wuta a sama da ake kira fireworks a Turanci. Iyalai da abokan arziki kuma su tattaru don bikin wannan rana a faɗin ƙasar. Bayan haka shugaban Amurka Donald Trump zai yi wani ɗan jawabi ga al'ummar ƙasar. Bukukuwar ranar 4 ga watan Yuli na tunawa ne da lokacin da Amurka ta ayyana samun ƴancinta daga ƙasar Ingila a shekarar 1776. A babban birnin ƙasar, wato Washington DC, birnin ya janyo dubban mutane zuwa wajen kallon wannan biki a National Mall a birnin. A wannan shekarar shugaba Donald Trump ya sanar da cewar za a gudanar da sarawa da ake yi wa Amurkawa don nuna muhimmancin ƙarfin su ikon sojin ƙasar. Zai kuma yi jawabi daga ƙasar daga matakalar Benin Lincoln Memorial. Jiya Laraba ne ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar za a yi biki da ba taɓa yin irinsa ba. Ma'aikatan kiwon lafiya a ƙasar Sudan ta Kudu sun ce suna ƙoƙarin daƙile annobar cutar Ebola daga zuwa ƙasar bayan da aka tabbatar da ɓullowar cutar kimanin kilomita 70 daga iyakar ƙasar a arewacin demokuraɗiyyar Congo. Likita Fini Nimol ya shaidawa mahukunta cewar akwai buƙatar daƙile cutar, wanda yake kula da yake ganin cewar akwai cutar tana ƙoƙarin kawowa. Sun aika jami'ai guda 7 zuwa yankin Yar River wadda ta haɗa iyaka da ƙasar Congo. Dalilin tura waɗannan shine domin su sa ido, su kuma kasance da shirin kota kwana game da cutar, a cewar Yimo a lokacin da yake hira da sashen Sudan na muryar Amurka. Ranar Talata da ta gabata aka samu labarin ɓullar cutar a birnin Ariwara, wata cibiyar hada-hadar kasuwanci wadda wata mata mai shekaru 40 ta kamu da wannan cuta ta yi tafiyar kimanin kilomita 500 daga Benin a kudancin lardin Kibok da ke Congo. Ta cewarta ta kai wannan ta isa wannan guri a arewacin Kibok a tsakanin wurin da cutar Ebola ta yi kamari, inda mutane sama da 1,500 suka mutu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. a tabakin jami'in Majalisar Dinkin Duniya. Barin wutar da aka yi a daren Talata da ya gabata a babban birnin kasar Libya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 44, wasu rahotanni ma na nuna cewar mutane 55 ne suka mutu, sama da mutane 130 kuma suka ji rauni. Hakan na iya zama laifin yaƙi. A kusa da wata cibiyar tsare mutane a babban birnin Tripoli jiya Laraba, waɗanda suka tsira da rayukansu sun ga yadda masu bincike suka tono raguzai daga gine-ginen da ya faɗi. Bayan sun kwashe lokaci mai tsawo a wajen tarin wajen kokarin fito da mutane ba tare da sun ci abinci ko shan ruwa ba, mutane masu kiwon lafiyan sun ce da cewar wata 'yar Somalia wadda ta bayyana cewar wadda ta fake a ƙarƙashin wata bishiya yayin da jami'an ke kwarin ganin sun fito da mutane, matar wadda ta ce barin inda suke ma ya fi ƙasar Somalia, yayin da suka yi tafiya daga Yemen har zuwa Sudan, kuma suka yi wannan doguwar tafiya mai tsawo. A wani ɗakin ajiyar gawawwaki da ke birnin Tripoli, an nannaɗe gawawwaki don a gudanar da bincike na musamman a kansu a yayin da waɗanda suka ji rauni suka kai kimanin mutane da dama.
Yusuf Aliyu Haran da ke nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai rahotanninmu, yanzu haka hankalin kasashen duniya ya karkata kan birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, inda shugabannin kasashen Afirka ke gudanar da taro a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar haɗin kan Afirka ta AU domin tattauna wasu mahimman batutuwa da suka shafi tafiyar da wannan nahiya da ke gab da soma zartar da wata yarjejeniyar cire shingen kasuwanci a wani yunkurin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen. Dangane da haka, wakilin Musulun Mumin Barma ya tattauna mana da ministan yaɗa labaran jamhuriyar Nijar, Salisu Muhammad Habi, akan wannan taro da yake gudana, inda ya fara da tambayarsa muhimmancin taron.
Muhimmanci ne da na farko, ƙasar Nijar tana nuna kenan tana cikin tafarkin duka ƙasashen da duniya da aka samu kwanciyar hankali da kuma ta tabbatar da ƙarfafa zumunci na tsakanin dukkan sassan Afirka. Ko da za a gama wannan taro na ƙungiyar Afirka, akwai wannan taro da zakwa na a samu a yi kasuwanci na buɗe kasuwanci ga dukkan sassan Afirka gaba ɗaya, wanda ake kira SADC, wanda zai sa duka ƙasashe su kawo kayayyakin su sai da cikin ƙasashe kowa da kowa, yadda kai na ta ƙasashe kowa na 'yan Nijeriya su kawo nasu 'yan ƙasashe kowa na Zambia kowa na Tanzania. Kenan ka ga wannan abu shi da muhimmanci mai dimbiyowa, kuma ƙasa akwai shi abin da shahi wannan kwanciyar hankali da ta ƙasashe nan, tunda kowa sai wanda ta sassan namu na nan Afirka. Akwai kuma yana ta mutaje san ka ko kuma ta shi hankali da yawa cikin ƙasashe na Afirka. Kenan dole a zo a zamana a gani a gande kamar ta wannan abu a kawo gyaran shi. Saboda muna Nijar kun san dai muna da matsala ƙwarai tsare da kuma makwabtan mu na Mali da 'yan tashi hankali zuwa wajen kuma Boko Haram na abin da shahi Nijeriya. Banda shi kuma a kawo bisa ga al'umma na tafarkin demokaradiyya wanda aka sauya tabbata cikin ƙasar sai na nan. Yanzu ka sa ku ƙasar sai biya na Afirka waɗanda in shugabai ƙari ko ba zai sai shi sai kawo cikin cikas. Akwai kuma ƙasar sai wannan da aka tashi hankali cikinsu na siyasa. To dole ka ga wannan zaman za a zo a zamana a gani yanzu ya kamata ya ƙasar na Afirka su zamana su ne su gani. Bai kamata mu kullum sai mu ce sai da waje an kawo mana abinci ko ko an kawo mana taimako, alhali mu da kanmu ƙasar nan 54 babu irin arzikin da bamu da. Ina ya kamata mu nazarin mu ga mu da kanmu binciko na kan wannan arziki namu kuma mu zamana mu ci shi da al'umma ta bar koma cikin wannan hali da aka zarko ana halaka mutane cikin sahara ta mutum Nijar ko ko cikin teku ana sa biyan mu. Alhali in muka gyara arzikin namu mun ka zamana mun ka dogon nazari mun tabbatar da arzikin da gane mu na ƙasar Afirika ya isa yaranmu yanmu da jikokin su ci saboda su bar wahala wannan ta abin da ka gani yana cikin duniya wannan.
Kai tsaye akwai wani amfanin da za a iya cewa su talakawan ƙasashen Afirka za su samu ta hanyar shi irin wannan taro na ƙungiyar AU?
A to ai ka san da AU da hankali da matan saboda talakawan Afirka don haɗin ƙasa, in ƙasa sun kaɗu to ai zumunci ya yi don duka ga ana canza miyau kenan alheri za a samu shi. Mun ga namu gani ƙungiya ce ta daɗe ba a ga amfanin ta kawo sosai ga muhimmanci bisa ga haka. Amma yanzu shugabannin ƙasa na yanzu sun da cewa to mun daga can da ayyuka da yawa amma hawa yanzu ma ya kamata mu dukkan mu ta yi tsaye mu dibi abin da yaran muka so. Saboda zanga-zanga ta yi yawa, rikici ya yi yawa, tashi hankali ya yi yawa. Kin in ban zauna ba mun karɓi gwamnati zari to kasar nan mutane za su rubuce muna to ko bai kamata ba yanzu mu rama iyalin mu da mu da kanmu da annan masu yiko su mu shugaban namu saboda abin da zai shi na mu sai ce ku zo musamman mu diba mu gani mu nazari mu ga abin da kamata mu magani idan talaka da ka gani ai shi ne an mai kuɗi talaka shi ne an mai iko duk mai iko daga da kuɗa talaka bai Allah so zai shi kuma saboda iko mun kai ya kare iko na zabe ne kin dubun da yaso yayin kuka wurin talaka talaka dake shi in gobe bai in fara talaka talaka na dauka tai ba zai dauka tai ba to mun kuma da annan ta da su mu da kanmu ba za mu gaba saboda duk wahalar da muke saboda Allah dan muke da kuma saboda talaka kai ta
Allah ya Allah ya Allah
na kanmu mafari kamar sojuna
na da kanmu mafari kamar sojuna
Salisu Muhammad Haibi kenan ministan yada labaran jamhuriyar Niger kan wannan batu zamu bude layukan mu domin kuma ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kafin mu bude layukan namu mu shakata da wannan
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Hello, da wa muke tare?
Kuna magana da Ibrahim mai wancin mula a garin Mai Gode a Kimba.
To, Malam Ibrahim, menene ra'ayinka?
To, gaskiya ni a ra'ayina taro ne kawai suke na wanda za su sha shayi su tashi su wace kowa ya koma kasar shi.
To,
domin saboda na'am.
Ina jinka.
Yawa domin saboda ainihin shugabannin namu na Afirka ba su da kishin kasashensu to da yawa za su yi taro su tattauna abubuwa wanda yake masu muhimmanci ne da za a yi su a aikace ba za su yi ba sai dai kawai da an zauna a tattauna a tashi kowa koma kasar shi babu abin da za a yi da abin da suke tattaunawa.
To amma kai baka da wani abu da ke zuciyarka da kake son su tattauna kamar matsalar harkar tsaro da kuma kokarin wata yarjejeniya da ake kokarin a rattaba hannu a kai ta cinikayya?
Yawa, to bangaren cinikayya na abu ne mai kyau, bangaren tsaro ma abu ne mai kyau. Sannan yana da kyau a ce sun mai da muhimmanci akan waɗanda Allah ya ba basira a bangaren kere-kere haka, kamar bangaren ilimi wanda ko muna da masu ilimi a Afirka wanda yake ya kamata a ce sun tattauna a kansu. Mu ma ya kasance komai ba sai mun je kasashen Turawa a samu wasu abubuwa a rika kerawa a kasashen mu na Afirka.
To mun gode Ibrahim mai wankin hula. To yanzu kuma bari mu je Abuja. Wa muke da shi daga Abuja?
Abdulhamid Ishaka daga garin Gwagwalara.
To Abdulhamid Ishaka, menene ra'ayinka?
Ali ra'ayina duk ku ma'aikatan nan gaba da haɗin kai da ku, in ba haka ba duk magana wannan taro na wannan mutane gaskiya ne bai da wani amfani a kanmu, saboda zaluman mutane ne gaba ɗaya. Allah ya sa ku huta lafiya.
To mun gode Abdulhamid Ishaka. To yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna. Wa muke da shi daga jihar Kaduna? To Ishaka mai wankin hula, samu naka da Allah ka ɗaga murya ka ba ma jinka sosai.
Wannan taro da abin nan suka yi gaskiya mu ba mu ga amfaninsa ba.
To me kake ganin ya kamata su tattauna a wannan wajen taron?
Ma kuma ba shi da wani amfani ga talakawan ƙasa. Suna da yin taro ne kawai na shan shayi abin su.
To shi ne ra'ayin naka kai kenan. To mun gode, yanzu bari mu je jihar Bauchi. Wa muke da shi daga jihar Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba Imam, menene ra'ayinka?
To ni dai ra'ayina, babban abin da nake son su tattauna a wannan waje shine na farko akan tsaro. Su daure su yi mana maganar tsaro, a samar da tsaro a Afirka. Idan aka samu tsaro, to lallai za a iya aiwatar da komai. Bayan haka kuma sai magana akan harkan ilimi. Idan suka yi kokari suka ba da ilimi, to lallai wani abin ma ba za a yi shi ba. Ai, rashin ilimin shi yake sa hankali ya tashi. To lallai akan maganar tsaro da kuma ilimi dinnan su tabbatar an aiwatar da shi a Afirka. Mai magana Ayuba Garba Imam, Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Ayuba Imam daga jihar Bauchi, da fatan shugabannin sun ji wannan fata naka. To yanzu kuma bari mu je jihar Yobe.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, salamu, da wa muke magana?
Mai magana Mustapha Muhammad Kabinta ne.
To Mustapha, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina da shiga wani in sun taru, duk abin da aka yi ba zai mana alheri a ƙasa ba, su ringa yi. Shi ne ya sa Allah ya sa su yi imani su yi mana abin kirki. Ga shi tsoro ya riga ya rufe mu, ba ma cin riban komai, ba ma zuwa kilomita 30 ko ta wani waje.
To mun gode Malam Mustapha Muhammad. To hello,
kuna tare da Haruna Abdulmumini mai gwado da karamar hukumar Dogwa a jihar Kano.
To Malam Haruna, menene ra'ayinka?
To a gaskiya ra'ayina a wannan taron da ministocin nan suka yi, ba abin da ya fi su ba muhimmanci fiye da tsaro. Domin yanzu matsalar tsaro ita kaɗai ce take addabar mu a wannan yanki namu na Afirka. Na gode, ra'ayina kenan.
To Malam Haruna, yanzu kuma daga jihar Kano bari mu je jihar Kogi. Wa muke da shi a jihar Kogi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amu alaikum assalamu wa rahmatullahi, da wa muke magana?
Da Jiniya Lalwa daga Ajakuta a nan jihar Kogi.
To Jiniya, menene ra'ayinka?
To ina roƙonku don Allah ku taimake ni, ku bani ni tsokaci akan abun da dame mu mu Fulani, abun da gwamnati ya shirya mana.
To yau ai muna batu ne akan taron da shugabannin Afirka suke yi.
To
me kake so su tattauna?
Ina neman ku akan wannan zance da aka mana akan za a shirya Fulani. To ba filata ni dai bai gaji a tsare ci wuri ɗaya ba tsakani da Allah.
To ina jin mun dan samu tangarɗa da layin mu. To yanzu dai bari mu je jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Aminu Muhammad Sani ɗan Talaka.
To Aminu Muhammad Sani ɗan Talaka, menene ra'ayinka?
Gaskiya nake ganin ina tare da wanda suka yi magana na farko da na biyu da na uku. Taro ne dai ni ga nake ganin na shan shayi. dan idan ka ga irin matsaltsali da ke damu ma Afrika, most especially a Nigeria, jihar Zamfara, Maiduguri, ko abin da ya faru a Katsina tsakanin jiya zuwa yau ya ishe kabun fargaba.
To ai malam Aminu, maganar da muke yi dama shine wannan taron da suke yi, me kake fata ko kuma me kake so su tattauna?
A matsayinka na mabiya shine kai musu fatar alheri, amma tsakani da Allah a yanda mu muka ba mu, most especially shugabanmu na Najeriya Buhari goyon baya, da muna ganin kamar wani mai zaya ne, gaskiya mun kariya, tsakani da Allah mun kariya, don abun cin zalima ya kai ga har a kofar ɗakin sa abun yana faruwa, don mun ba mu ɗauka abun zai faru a gare mu a nan arewa ba. To asabani da Allah, kai in ka zo a matsayinka na da adali da tijo.
To mun gode Aminu Muhammad. Yanzu kuma bari mu har yanzu dai kai muna jihar ta Niger. Wa muke da shi a Niger?
Kuna magana da Mika'il Yusuf daga nan ne godiya unguwa Akinba.
To Mika'il, menene ra'ayinka?
To ra'ayina ni dai akan wannan taron, Allah ya sa ya haifa mana da mai ido.
To me kake fatan shugabannin su tattauna?
Ko su tattauna akai wayanda suke damuwan talakawan Afrika gaba daya. Idan har sun tattauna akai, Allah ya tabbatar da alheri.
To kaman me kake so su tattauna?
To kaman abin da ke shafon matsalan tsaro. Kaga yanzu idan ka duba a Afrika, kaman Nigeria, Niger, Libya da sauran wurare, kaga duk babu kwanciyar hankali a wayannan wuraren. Kaga abu ne wanda ya kamata su wayannan shugabannin kasa su zauna su tattauna kuma su duba a nemi mafita akai.
To
more especially.
To mun gode Malam Mika'ilu. To yanzu kuma daga zamu leka jihar Kano. Wa muke da shi a jihar Kano?
Hamisu Shola Kunya.
To Hamisu Shola Kunya, menene ra'ayinka?
Ra'ayina anan mutane sun raja'a kan Buhari shine zai musu komai a Najeriya. Kuma ba haka bane, mutane an riga an bar Allah kuma an zira Buhari ido. Buhari ba zai iya mana komai ba in mu koma ga Allah ba.
To yau dai
sai mun koma ga Allah kamar yanda Allah ya ga mana, sai mun koma ga shi ba mu shugabanni na gari. To dole ne sai mun koma ga Allah, Allah zai ba mu.
Malam Hamisu Shola, yau muna magana ne akan taron kasashen kungiyar Afirka da ake yi ta AU a jamhuriyar Niger. Inda muka tambaya cewa wani irin abu kuke fata shugabannin da suka haɗu na ƙasashen Afirka gaba ɗaya su tattauna?
Abin da muke so su tattauna a kan tsaro mu a ƙasashen Afirka shi ne abin da ya fi damun mu a yanzu.
Wato harkar tsaro.
Daga wani state ɗin, yanzu misali ina Kano, sai na ce ina son in je Niger, kai kwaman Kaduna ma abin ya gagare ni, za a iya kama ni a hanya a saka ni a mota a gudu da ni. Kuma misali yanzu a matsayina na talaka, yanzu aka ɗeba naira miliyan goma akan a fito da ni, ba a yan uwana ba na zai hada miliyan goma don a fito da ni.
To mun gode Hamisu Shola Kunya. Yanzu bari mu je jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe?
Abbas ne, Abbas Ganjarma.
To Abbas, menene ra'ayinka?
Eh, daga Yobe.
To muna jinka.
Kuna local government.
To muna jin ka Abbas.
Abinda nake so da ku yau dai, ina fatan da Allah ya sa manufa da ku, dan na jima ina neman ku ban same ku ba.
To mun gode Malam Abbas.
To ina so da Allah a miƙa min kuka na gaba shugaba, da Allah taimaka min game da lamarin tsaro din nan.
To mun gode Abbas, da fatan mahukunta ko kuma shugabannin kasashen Afirka da suke wannan taro sun ji abubuwan da mutane suke so ko kuma batutuwan da mutane suke so su tattauna. To muna godiya kwarai da gaske ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana mana ra'ayinsu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Masu sauraro, kada a shafa, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogonmu ke cewa karfe 4:54. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Tsohon shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA, Sepp Blatter,
ya gofanar da hukumar Katifa a gaban kuliya bisa zargin bata masa suna da kuma neman mayar masa da agogansa har guda 60 da yace suna hannun hukumar. Blatter dai ya shugabanci hukumar ta FIFA har tsawon shekaru 17 to amma mulkin nasa ya karkare ba ta dadi ba sa'da aka tuhume shi da laihin ayyukan cin hanci da rashawa a shekara ta 2015 lamarin da yasa aka dakatar da shi daga al'amuran kullon kafa na tsawon shekaru 6 yayin da awar cewa an yada rahotannin ƙarya akan kudaden da aka ce ya karba bayan kammala gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2014 Blatter mai shekaru 83 a halin yanzu ya ce a shirye yake ya rama ta kwarkwara domin kuwa yana buƙatar shi ma yayi wa masu bincike na hukumar yaki da cin hanci da rashawa na kasar Faransa bayani akan yadda aka baiwa kasar Qatar damar karbar bakuncin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 yanzu haka dai jami'ai na nan sun soma bincike akan zarge-zargen cin hanci da rashawa da ke tattare da wannan gasar wacce aka yi zaben ta a shekara ta 2010 tare da fitar da sakamakon zaben da ya baiwa kowa mamaki tsohon shahararren dan wasan kungiyar Bayern Munich da Chelsea Arjen Robben yayi ban kwana da taka leda yana da shekaru 35 Robben ɗan kasar Netherlands ya karkare zaman sa a Bayern ne a watan Yuni da ya gabata duk da yake yayi fama da ajiyar rauni a kakar wasannin da ta gabata haka kuma Robben ya taba zama a kungiyar Real Madrid da PSV na dan lokaci yayin da ya soma rayuwar sa ta kullun kafa a kungiyar Groningen ta kasar Netherlands yana da shekaru 19 Robben ya lashe kofuna a kusan dukkan kungiyoyin da ya zauna ciki ko har da kofunan gasar Bundesliga ta kasar Germany har sau 8 a Bayern Munich da kuma gasar Premier ta Ingila har sau 2 a zaman sa na Chelsea yayin da kuma ya lashe kofin zakarun Turai da Bayern a shekara ta 2013 an sami kai karshe da cimma daidaito tsakanin kungiyar Chelsea ta Ingila da tsohon dan wasan ta Frank Lampard inda ya kasance sabon kocin kungiyar a kwantaragin shekaru 3 tuni da Lampard ya bar kungiyar sa ta Derby County domin soma sabon aikin nasa a kungiyar da ya taka leda tsawon shekaru 13 Lampard ya maye gurbin Maurizio Sarri wanda ya bar Chelsea din zuwa kungiyar Juventus ta kasar Italia a watan da ya shige a zaman sa na Chelsea dai a matsayin dan wasa Lampard ya buga wa kungiyar wasanni 648 inda kuma ya sami lashe manyan kofunan gasanni 11 Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
a gaida Murtala kafin mi sallama ga Yusuf ya dawo da labarai amma a takaice
kwana daya bayan da wasu hotunan da ke nuna yanayin tashin hankali da ake ciki a wasu cibiyoyin tsara bakin haure a jihar Texas suka bayyana a yanar gizo shugaban Amurka Donald Trump ya ce in yawancin bakin ba su ji dadin waɗannan gurare da ake aje da su ba ayo inda suka fito ma bai kai gurin da suke ba a yanzu dan haka idan suna da wani abu su bar kasar ko kuma su daina zuwa Ayo Alhamis ne Amurka ke bikin zagayowar ranar samun yancin kanta a lokacin da ake wasan harba wuta a sararin samaniya da ake kira fireworks a turance iyalai da abokan arziki kuma za su tattaru don murnar wannan rana bayan haka shugaban kasar Amurka Donald Trump zai yi dan jawabi dangantaga al'ummar kasar Ma'aikatar kiwon lafiyar kasar Sudan ta Kudu sun ce suna kokarin dakile annobar cutar Ebola da ta zaburo zuwa kasar wadda suka ganta wadda rahotanni suka bayyana da cewa kimanin kilomita 70 daga iyakar kasar a arewacin demokradiyyar Congo aka samu ganin wannan cuta ta iso wanda suke kokarin dakile ta a tabakin jami'an majalisar dinkin duniya Barin wutar da aka yi a daren Talata da ya gabata a babban birnin Tripoli na kasar Libya ya yi sanadiyar mutuwar mutane 44 wasu kuma rahotanni suna nuna cewar 55 ne suka mutu.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana kafin mi sallama da ku sashen Hausa na muryar Amurka yana miƙo sakon ta'aziyya ga ɗaya daga cikin wakilan mu dake Abuja Benjamin Gawan bisa rasuwar mahaifinsa Goyal Gawan dake garin Lur Kabir na karamar hukumar Kanke da ke jihar Plateau a Najeriya muna jajinta mushi da iyalan shi baki daya yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki dayansa sai injiniyar Mutaya Utian ni Muhammad Hafiz Baban lake cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.